Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Masare assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa A wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya kyauta da ake kira da Turanci Doctors Without Borders suka ce an samu barkewar cutar cholera tare da cutar da ake kira chikungunya. Do a lokaci guda wanda hakan ke kawo aikin kiwon lafiya cikas arewa maso gabashin kasar ta Kenya. A cikin karamar hukumar Mandera rahotanni sun bayyana cewa mutane 12 ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan Afrilu. Yanzu haka dai an kwashe watanni 17 ana fama da wannan cutar a wannan yankin. Kungiyar ta Doctors Without Borders ta ce an samu mutane da yawan su kai 800 da su kamu da wannan cutar ta cholera waɗanda yawancin su ko sun fito ne daga garin ta Mandera daya daga cikin shugabannin wannan kungiyar likitocin da ke Kenya Lebert Albrecht yace ba shakka wannan lamari ya kazanta kuma wannan shine karo na farko da su ga irin wannan wato cututtuka biyu su barke a lokaci guda kuma a wuri guda Kungiyar ta ce wannan shine karo na 6 da ta aike da mutanen ta su taimaka a wannan yankin na arewa maso gabashin kasar da cutar ta kula ta barke. Kungiyar ta ce yanzu haka asibitin da take Mandera yana cike da masu jinyar cutar ta cholera kuma a lokaci guda duk ake fama da ganin an taimaka wa masu cutar chikungunya. Yadda cutar chikungunya cuta ce da ake samu sakamakon cizon sauro da ke haifar da matsanancin zazzabi da suka hada da ciwon gabuba da ciwon kai. Cutar dai har da jami'an kiwon lafiyar da ke aiki asibitin su ma bata bar su ba sai dai kuma sautari ba ta wuce tsawon sati guda ba a samu saukin ta ba domin karama waɗanda harin bom din kare dangi a Hiroshima ya rutsa da su sama da shekaru 70 da su gabata shugaban Amurka Barack Obama ya ce duniya tana da alhakin ganin cewa ta kare wahalhalun da hakan ya jefa waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kuma tare da ganin hakan bai sake aukuwa ba yace yau ga munan tsakiyar wannan birni inda wannan abu ya faru muna tilasta kanmu hasashen yadda wannan bom ya auka waɗanda hakan ya rutsa da su shugaba Obama da yana magana ne a dandalin zaman lafiya dake Hiroshima yace muna tilasta kanmu domin tunanin yadda yara suka ji a wannan lokacin da wannan bom din ya sauka ta da fatan ganin ba a sake ganin aukuwan hakan ba shugaba Obama da prime minister kasar na Japan Shinzo Abe sun kafa tarihi domin ko sun zagaye wannan wuri tare Jirgin yakin Amurka dai ya jefo bom din farko ne na kare dangi a birnin Hiroshima a ranar 6 ga watan Agustan shekarar 1945 lokacin yakin duniya na biyu wanda hakan ne dalilin mutuwar dubban mutane kana wasu da dama suka samu munanan ciwar wuta sakamakon shakan iskan wannan makamin shugaba Obama dai shine shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki da kai ziyara a wannan birni yace mun zo ne domin juyayin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan makamin da aka halba a wannan birni shugaban yayi wannan kalaman ne bayan da shi da prime minister kasar Shinzo Abe suka aje furanni a dandalin tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon wannan bom din yace muna nauyin da ke kanmu domin tuna tarihi kana musamman menene ya dace mu yi domin ganin hakan bai sake aukuwa ba wajibi ne mu dubi dangantakanmu na cewa mu mutane ne Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'un adawa ta kasar Ghana da sabuwar jami'an nan ta New Patriotic Party NPP a takaice sun soki lamirin Inspector General na 'yan sandan kasar John Kudalo wanda ya ce za a hana amfani da kafar sadarwa ta zamani a lokacin babban zaben kasar da za a gudanar a kasar cikin watan Satumba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mr. Kudalo ya ba da shawarar cewa za a dakatar da amfani da wato kafar sadarwa ta zamani tsakanin karfe 5 na safiya zuwa karfe 7 na yammacin wannan ranar domin ganin cewa ba a yi amfani da wannan hanyar sadarwa ba domin aikiwa da sakon ƙarya ko kuma yayata labarin ƙarya wanda ka iya tada tashin tashina a lokacin zabe sai dai Dominic Tiwil, mukaddashin shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin kasar daga jami'iyar NPP, ya ce aiwatar da wannan yunkuri ya saba kuma baya kan tsari. Yan sanda ce ba su da iko hana amfani da kafar sadarwa ta zamani, domin yin hakan tamkar take haƙƙin yan ƙasa ne na faɗin albarkacin bakin su. Ya ce aikin yan sanda shine tabbatar da doka da oda, ba kuma su koma su ne masu kare dokar ba. Ya ce ba ko jika ka dawo, yan hakan ya saba wa dokar ƙasa. Yan sanda su kwana da sanin cewa ba su da wannan iko a cikin dokar ƙasa ta Ghana, domin ko daga farko har ƙarshen dokar ƙasa ba inda aka ce yan sanda na iya ɗaukar wannan mataki ba tare da kotu ce ko kuma majalisar dokokin ƙasa ta ba da damar yin hakan ba. Ya ce muddin rundunar yan sandan ta yi kunnin ƙashi da buƙatun jama'a, to jami'iyarsa za ta yaƙi wannan lamari. Sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan wannan yunƙuri na yan sandan, domin wasu yan ƙasar ta Ghana na cewa hakan ya yi daidai, muddin dai zai hana jefa ƙasar cikin halin damuwa lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓen. Dubban masu zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar Iraki suka yi jerin gwano jiya Juma'a, suna ɗauke da hure inda suka yi dafifi a dandalin Tahrir da ke babban birnin ƙasar, suna kiran da a kawo sauyi a siyasar ƙasar. Wani ɗan sanda da bai yarda a ambaci sunansa ba ya ce masu zanga-zanga sun ɓulɓulo sai ka ce kiyashi sun yi jerin gwano. Su dai masu wannan zanga-zanga sun fito ne daga Najaf, Karbala da kuma Bagadaza, domin yankin Najaf da Karbala yanki ne da yawancinsu mabiya mazhaban Shi'a ne da ke kudancin ƙasar ta Iraki. Sai dai jami'an tsaro su ma sun fito duk da tsananin zafin da ake domin datse wasu hanyoyin da ke kaiwa ga wannan dandalin. Haka kuma wasu ƙananan bus ɗauke da jami'an tsaro sun ƙoƙarta domin ganin sun rufe wasu kafofin shiga wannan dandalin. Sai dai kuma a waje ɗaya an ga motar ɗaukar majinyata a ɗaya gefen titin da masu zanga-zangan suke tana kwasan wasu daga cikinsu da suka samu rauni lokacin wannan zanga-zanga. Da yammacin jiya Juma'a kuma an ta ganin hayaki na tashi sakamakon barkonon tsohuwa da jami'an tsaro suka jefa cikin harabar inda masu zanga-zangan suke. Haka kuma jami'an tsaro sun yi ta harbin iska domin firgita masu zanga-zangar da ke kokarin ganin sai sun kutsa kai cikin harabar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaƙi da zazzabin cizon sauro, wato malaria, a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da shi. Rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan taron faɗakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi. Shi kuwa rahotonmu na huɗu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. sai a biyo mu sannu akan hankali domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Muradin Jamhuriyar Niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaki da cutar zazzabin malaria. Wakilinmu Shu'aibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya kididdige yawan ƴan malatin da sauro ya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa daukar matakan daura da mara yaki da cutar zazzabin cizon sauro. Muhammad Lawal Janjuna, shugaban sashen yaki da cutar zazzabin sauro a hukumar kare lafiya ta jihar Yarsbe.
Yaki da musassar cutar sauro ya kumshi kuma har da labarun da za a ba da cikin takardun da za a bincike a ga kamar yanzu misali gidan rumbi satin ga mutum nawa sun kamu da musassar cutar sauro, mutum nawa sun kasu, mutum nawa an ka bincike jininsu, cikin jinin nawa a positif nawa a negatif. To wannan takardun za a bincike su da guda-guda. Su kuma dama kiran abin duk an kai shekara biyu a sake dibawa takardun nan a ga me yayi yawa ciki wanda za a rage ko kuma a yayi kaɗan wanda za a ƙarawa. Saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwarai saboda abubuwa sun yi yawa ciki.
Ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su da wadawa ne ta hidamuwa.
Waɗanda ta hidamuwa dama yara ne ƙanana da mata masu juna biyu. Kuma cikin yaran ma ƙanana daga shekara guda zuwa shekara biyar su ne masassar ta hidamuwa. Don ka diba cikin raforɗinmu duk ka ga duk su ne sun kai kamuwa da masassara kuma su ne sun kai rasuwa. Da mata masu juna biyu alhamdulillah yan shekarun ku tun da an ka bunƙasa wanga yakin da masassar cikin sauro mun samu sauƙi kwarai. Tunda da sai ka ga cikin shekara wajen mace 20 zai ciwo sauro ta kashe. To yanzu an kai wajen shekara 4 babu macen da sauro kashe mai juna biyu.
Daga cikin likitocin na ci karo da Malam Ya'u Zakar Abba Aji da ya zo daga Bilma arewacin Nijar.
To a Bilma dai babu kaso ciwon sauro wannan da dama dai yanzu.
To can wani irin jan hankali za a yi mutane na kokowa da sauro?
To wajen jan hankali da za mu musu surin ƙasa gidan sauro su bar zub da ruwa kuma dauda duka shi yake kawo sauro kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa.
A can Bilma kuna da isasshen kayayyaki aiki na kokowa da sauro?
To a can Bilma muna da sai dai wanda za mu sa magari duka ne bamu da.
Tunda dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce. To ina matakan dauka na a ce an shawo kan wannan matsala ta zazzabin cizon sauro. Muhammad Lawal Janjuna ya dawo da ƙarin haske.
Yanzu matakin da za mu dauka shine takardun nan mu bi su da guda-guda dalla-dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu. Tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30 shi yoshi za a tsayawa dushi shi ga ƴan malati su mai yawa ga mata masu juna biyu masu jan hawo ga yara wanda za a ma'awa ba yanzu kamar ka ɗauki likitan sa ya sabuwa. To wanga takardun sai ya cika su sarai kowane wata. To shi ne aka lissahi a taras kwana da su idan muna iya gaya maka yanzu for example mutum nawa ya kama da musassar cizon sauro wanga satin mutum nawa an ka jiba jinin shi cikin jinin da an ka jiba wannan ne an ka ga kwayoyin masassar cizon sauro nawa ne a bayar komi kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa. To abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a ga ya za a rage nauyin wannan takardun.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu wani nau'i ne na rigakafi domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto game da muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu.
Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikin su. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Burnun Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin Dutse.
Da akwai rigakafin ta allura da muke yi, wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ce mata titi, wato antitetanus. Ana fara yin wannan allura da zaran mace ta fara jin motsi a cikin ta. A wannan lokacin ya kamata a ce an fara mata wannan allura ta rigakafi. Ana yin wannan allurar rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan. Kamar wata hudu yana cika wata hudu, in Allah ya yarda, in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi. Za mu tambaye ta, in ta ce eh ta fara jin motsi, to a wannan lokacin za mu fara bata wannan allura ta farko kenan. Bayan sati hudu za ta sake dawa a sake bata allura ta biyu kenan. Don an bata ta biyun nan ba za a ƙara bata ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma in Allah ya kai mu, sannan za ta zo, sannan kuma sai a dora akan da a wancan cikin an miki allura biyu. To kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki, to wannan cikin da yazo na biyu kenan zamu ce to ta uku kenan za a yi mata. Ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta fara jin motsi, to sannan sai mu bata allura mu ce to ta uku kenan. Ita ma in ta sati hudu zamu maimaita mata. Kin ga haihuwa ta farko an mata biyu, haihuwa ta biyu an mata biyu, to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin. To in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu, za a dora ta biyar kenan. To wannan ta biyar din da za a yi mata, to za mu ce to shikenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake mata masu ciki kenan. Sai kuma in Allah ya kai mu bayan shekara goma in ta kuma samu wani ciki, sannan za a zo a yi mata. Amma in kafin shekara goma nan ta kuma duk samu wani ciki ta saka da, za mu ce nawa aka yi miki? Ta ce mana biyar. To za mu sa mata complete,
ta gama
kenan a wannan yanayi. Amma za mu ce mata idan kuma bayan shekara goma a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta, ko faduwa ko kurjiwa ko taka wani abu, za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo da ta samu ta yi shi.
Yawwa, to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta, babu wani rigakafin na cutar zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu?
Aiko shine ko babban ma rigakafi da ake yi mace mai ciki, saboda mahimmancin sa yana kare uwa yana kare da. Saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan. Har wata ƴar doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu, saboda mahimmancin sa. Za mu samo ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi, duk wacce muka danka mata za mu ce to sha a gaban mu yauwa, domin tabbatar da lafiya da lafiyar jaririnta. Shi ma ba ma fara ba da shi sai da zaran mace ta ce ta fara jin motsi a cikin ta na wannan yaro, sannan za a fara ba ta shi. Shi ma muna ba da shi bayan sati hudu. Idan aka bata ba za a ƙara bata ba sai bayan wani sati hudun, sai da za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da kuma ita mahaifiyar yaro.
Malama Bilkisu Usman Burnun Kudu kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanyawa jariri a cibiya da zarar an haifi feshi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Baucin Yakubu.
Hukumar lafiya ta tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo
da aka kira shi wannan taro, an kira shi ne don a ƙara wayarwa kan jama'a akan waɗansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu, musamman cikin sati hudu bayan aihuwa. Jariran da aka haife su wanda ba su mafi sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau. Wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara. Wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani, sunansa a Turanci ana kiransa Chlorhexidine gel. To shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai fadi ya warke. To ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taba wannan wajen, kuma an yi amfani da shi a nan jihar Bauchi da jihar Sokoto a lokacin da aka kawo shi Najeriya. So bayan yan shekaru da amfani da aka ana gwaji da shi, an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa iyaye mata da yara wajen lura da yaransu. To shine wannan hukumar lafiya ta kasa, wato Federal Ministry of Health, ka zo nan Bauchi su kara jaddada abun, kuma su kara yin bayani, su nemi haɗin kan al'umma da ku yan jaridu da mu kungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka, saboda a kara wayarwa kan jama'a dan a san amfanin wannan magani.
Dr. Labaran da Tijo kenan, Pharmacy Jibran Aliyu Tafida, ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara kanana.
To wannan taro da aka yi yau da taro ne din saboda fadakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara kanana, wanda suke da matukar muhimmanci, wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda 15 wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko. Wato abinda na farko ne tukunna abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a Najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen kananan yara yan kasa da shekara 5 da iyaye mata. To amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin da su mutuwan su ya karu ne. To sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen yan kasa da shekara 1 din nan sabbin haihuwa, shine musamman kamar abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen awo ga iyaye mata saboda haihuwan yaran da ba su cika watannin su na haihuwa ba.
Pharmacy Jibran Aliyu Tafida, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da Muhammad Salisu Rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad dake Kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa.
Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu ɗan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya.
To Allah ya taimake mu, sai aka samu wani ɗan hanzari ba gudu ba, sai aka sami likita a Katsina da ya zo, shi ba magani ba zuwa ya dan yi aikin fitsari ba, harkar kuturta ya zo, gyaran masu kutare da ya zo, sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan ƙanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo. Sai ya tambaya ya ce menene matsalar su, ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce. Matsalar yoyon fitsari, ya dai dan yi binciken da zai yi, sai ya tafi ya je training a Ethiopia, ana ma zancen 1982 ya je yi training, ya dawo da ya dawo ya je can kasar su ya samo kuɗin da za su gudanar da aiki, sai ya zo ya fara. Cikin ikon Allah ya fara ɗin, kuma Allah ya taimake shi, ya fara da ƙafar dama, aka yi ta samun nasara. Abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan Kano, yana shemu bayan kaman za a iya kusan shekara 10 kenan da farawarsa a can Katsina ya zo nan. Amma kamin nan wannan lokacin yaranmu da matanmu sai dai su tafi Akwa Ibon Kadubi nisan nan, ko su tafi Zaria ko Ibadan ko Maiduguri. To Allah ya taimake mu, ya kawo mana haggida. So mu kuma cikin nasa abin, mu kuma Allah ya sa mu kai training din nan, mu ma muka koya. To yanzu zan iya ce maka, kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin. Idan ka je Zamfara da Akwa, in ka je Sokoto, in ka je Kebbi, in ka je Kaduna, in ka je Jigawa, in ka je Maiduguri, in ka je Yobe, in ka je ga sunan dai bayan da yawan har yanzu amma daidai ku ne to amma kuma cikin ikon Allah yanzu aikin da muke yi din saboda ya zama ya cikin sauki yawa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi wadancan idan suka dauko maka har zuwa yanzu gaba ɗaya kaman ba ai komai bane yawa so yanzu Allah ya tuba kaman mu anan Kano a duk shekara idan ka dauki shekara 5 zuwa yanzu muna yin kusan muna wa mata muna musu ba wai aikin ake number aikin ake kirga ba a su matan da aka yi wa aikin muna wa mata fiye da 400
a shekara
duk shekara in Allah ya yarda muna wa mata fiye da 400
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano kenan Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
To madalla a gaida Muhammad Salis Rabiu da wannan tattaunawa da yayi da Dr. Amir Imam Yola kwararren likita a asibitin kwararru na Murtala dake Kano dangane da cigaba da aka samu wajen yaki da cutar yoyon fitsari dake addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa Ibrahim Alfa Ahmad gare ka
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar Alƙalam dake Katsina kuma kina da shekaru har 79 a duniya ya kanke wannan al'amari yake to hajiya a wancan shekaru na baya baki samu lokacin karatu bane shi yasa yanzu suka yi a waɗannan shekaru
lokacin to idan da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta primary garin mu kamar mai gidana da suka yi suka tsana aka sai su suka yi to amma mu nan garin babu amma an sanya wa saboda aka yara yan kada aka cincinta aka sanya su ni dai ban shiga ba sai bayan na yi aure mai gidana shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to nan na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a Ingila to sai ya same shi ta to sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya so min littafi akwai littafi wani essential English for foreign students
Hajiya Fatima Lami Kurufi kenan wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru 79 da haihuwa. A saurari shirin nagari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Sai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a wani abu da likitocin nan masu ba da agajin kiwon lafiya da ake kira Turanci Doctors Without Borders suka ce an samu barkewar cutar cholera ta da cutar da ake kira chikungunya duk a lokaci guda wanda hakan ke kawo wa aikin kiwon lafiya cikas a arewa maso gabashin kasar Kenya. A cikin karamar hukumar Mandera rahotanni sun bayyana cewa mutane 12 ne suka mutu sakamakon wannan cutar tun daga watan Afrilu yanzu haka dai an kwashe watanni 17 ana fama da wannan cutar a wannan yankin. Domin karama waɗanda harin bom na kare dan jahira shi mai rutsa da su sama da shekaru 70 da suka gabata shugaba Abubakar Barak Obama ya ce duniya na da alhakin ganin cewa ba ta kare walhalun da hakan waɗanda hakan ya jefa cikin wannan bala'i.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.